بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وبركة مدساك كسن شواء ونفيلي مع البركة نا جدما زن الله صلى الله عليه وسلم wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan gidan talabishin na Africa TV lamba 3 wanda muke tattaunawa akan irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a gidansa tare da iyalinsa don samar da al-mu'asharar zawjiyya at-tayyiba as-saliha zamantakewa na iyali a gida mai tsarki wanda kuma za a samu dawamarsa cikin abinda ya zo a riwaya sahihiya Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana wasa da iyalin shi. Kana sallallahu alaihi wa sallam yumazihu ahlahu. Annabi yana yin wasa da iyalin shi. Wasa wanda yake zai kwantar musu da hankali. Wasa wanda zai kara musu kauna da soyayya a tsakanin su sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ba ma iyalin sa kadai ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana wasa da sahabbai ma yana sake musu sallallahu alaihi wasallama ba wasa wanda zai kawo reni ko da ya saba wa shari'a ba kowa ya sani cikin kyawawan mu'amala Annabi sallallahu alaihi wasallama yana zama suna yan maganganu na barkwanci da shi da iyalansa wanda zamu zo mu kawo misalai nan gaba kadan Anas ibn Malik yake bada kamar yadda riwayar Abu Dawud ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce da shi ya zal uzraini ya kai mu abocin yan kunnuwa manzo Allah yana tsokalan Anas yana masa wasa yana cewa ya kai mai yan kunnuwa kamar yanzu misalin wani ya ganka ya ce ya kai mai katan kunne yana maka wasa ko ya kai mai kananan kunnuwa Anas ya ruwaito wannan kaga Annabi yana yin wannan ne dan me dan ya sake musu sannan ya faranta musu mana yana da barkwanci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Anas din ya sake ruwaitowa yace akwai wani yaro na Ummu Sulaim sunansa Abu Umair shi wannan Abu Umair yana da dan irin tsuntsu kanari wanda yake wasa da shi yana da tsuntsu da yake wasa da shi wata ran Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana wasa da yaron sai ya ganshi sai ya ga ya bata rai kwarai da gaske ya same shi hazinan ya turbune fuska baya jin dadi yaji abun bai masa dadi ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ah mali ara aba umair hazinan ya yanaga yaron nan aba umair yana cikin bacin rai da damuwa sai suka ce ah ya rasulullahi mata nughuruhu alladhi kana yalabu bihi Ya manzon Allah ai dan tsuntsun sannan karamin tsuntsu kanari da yake wasa da shi ne ya mutu. Shi yasa yau ka ganshi ransa a bace. Shine manzon Allah ya je bare mai wasa dan ya sashi dariya. Ya kama shi yana masa wasa yana kiransa yana ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Ya kai Aba Umair ina dan wannan tsuntsu naka Nughair karamin tsuntsunka. Wannan riwaya sahiha ne Imam al-Bukhari ya ruwaito ta. Kunga shi a cikin kyawawan dabi'an Annabi sallallahu alaihi wasallama mu'amala sai kan je gidan mutane sannan kuma yana yi musu wasa to kada ka zamanto abus da'iman mai turbunanniyan fuska ana so ka zama bashush da huk mai sakin fuska mai dan dariya wanda kowa zai ganka cikin ni'ima amma mutum a ganka kullun kana cikin bacin rai kullun kana cikin damuwa kullun kana cikin kamar an maka mutuwa wannan ba abu ne mai kyau ba alal akalli a ganka dai akwai nau'i na dan walwala a tattare da kai kada aga kullun ka sanya fuskar shanu kullun ranka a bace iyalinka ba sa jin dadin ka ƴaƴanka ba sa jin dadin ka makotanka ba sa jin dadin ka alaji saboda baka da sakewa baka da fuska mai sakewa abokananka ba sa jin dadin ka duk wanda yake mu'amala da kai ba a jin dakin ka an ce wai kai haka kake sai ka gyara kai kokari ki gyara ka zama mai sakin fuska manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi cikin kyawawan dabi'u na mumini na kwarai shi ce wa antalqa akhaka biwajhin taliq ana so ka haɗu da dan uwanka da sakakkiyar fuska kullum mutum ya zama mai sakin fuska mai murmushi, ba wai ka hadu da mutum ka turmu ne ba, wani ina gaji a lafiya kalau a ranka a bace subhanallah, a'a a ga kana dariya, ko da ko wani ya bata maka rai a gida, ko iyali sun bakanta maka rai, ko a gurin aiki an bata maka rai, ko kuma makoci ya bata ma rai, sai wani ya zo kawo ma ziyara, ko kuma ka hadu da wani a hanya ko a mota, to shi sake masa fuska tunda shi abin bai shafe shi ba, me ne turbu ne masa, shi ba da laifi ba, kuma shi da daukan azaba, shi da daukan masifa. So yana da kyau mu gyara mu zamantu masu kyawawan mu'amala. Mu'amala an ce manzon Allah ya fi kowa kyakkyawan hali. To yana daga cikin kyakkyawan hali shine sakin fuska da ainihin wato yalwatata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin kyawawan mu'amaloli da yake a gidansa da shi da iyalinsa, abin mamaki har wanka yake da iyalinsa. Kana yagtasilu sallallahu alaihi wasallam ma ahlihi. Annabi yana yin wanka cikin iyalinsa. Wato akwai wani sirri guda da ya kamata ma'aurata su fahimta. Lallai mutumin da yake wanka da iyalinsa, wannan yana ƙara musu ƙauna ta musamman a tsakani. Sabani yadda da yawa suke fahimta, ko wasu suke ganin cewa ai wannan zai iya sababa reni, zai iya sababa kiyayya, ai zai iya sababa mataka ta mai da kai ba kai ba kowa bane, wannan ba haka bane. Sam ba haka bane. Jama'a ya kamata mu lura fa. Wato abinda namiji zai yi da shi da matarsa fa, kada ya dauka abu na yalwatawa na farantawa wai abu ne da zai kawo reni. A duniya inda akwai dan adam din da ya kamata ya rena ka, to mataka ce kamata ta mugu rena ka. Saboda ita tana ganin ka a cikin yanayin da a duk duniya ba mai ganin ka in ba ita ba, sai dai kuma in mutuwa kai za a yi maka wankan gawa. Ko za a yi ma wankan gawa ma ana dan lullube ka ai. To me yasa duk wannan abin da ke faruwa tsakaninka da iyalinka shekara da shekaru ba ta rena ka ba? Sai wannan sunnar da aka ce Annabi yana yin ta, in kai wai a ce za ta rena ka. So babu wani magana reni cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana wasa da matansa, yaushe zaka zo kana wasa da mace, wani aka zai zo yana faɗa yaushe zaka zo kana wasa da mata su rena maka hankali, a'a ba, a'a ka kiyaye. Tunda an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata yayi, so nan babu wata illa a ciki, babu abin da zai cutar, sai dai ya ƙara maka matsayi, ya ƙara maka sharafa, ya ƙara maka ɗaukaka, ya ƙara maka daraja da kai da iyalinka. Nana Maimuna take cewa tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Nana Aisha ita ma ta faɗa, ta ce tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga dai iyaka kenan, cut zance ya ƙare. Na'am ba cewa kai dole sai mutum yayi ba, amma mutumin da yake da sha'awa ya ga zai iya yi zai iya yi. Ko matarka ta nemi ku yi, to sai ka yi, babu wata matsala a ciki. Wanda ya fi ka ɗaukaka, ya fi ka sharafa, ya fi ka matsayi, ya fi ka daraja yayi sallallahu alaihi wasallama. Kamar yadda na faɗa, ba nan ne ake samun renin ba. Akwai abubuwa da yawa da ake yi da renin zai iya shigowa, amma kuma Allah ya bada kwarjini wa namiji duk da wannan abin da ke gudana, amma kuma matarka tana ganin girmanka, tana ganin kimanka, tana jin tsoronka, tana mutunta ka. Idan ranka ya ɓaci sai kaga tana cikin damuwa da tashin hankali, wannan din Allah ne ya sa shi a cikin zukatansu, amma ba wai ƙarfinka ko fawarka ko isakka ko kambamaka wannan shi ya sa maka wannan ba, san ba shi bane ba. Ya kamata mutane mu gane wannan. Maimuna Allah ya ƙara mata rahama da yarda, kamar yadda riwaya ta tabbata, Imam Bukhari ya fitar da Muslim, haka Imam Tabarani ya fitar da wannan riwaya a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir, cewa Maimuna take cewa kuntu aktasilu ana wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna yin wanka a kasko guda ɗaya, injina na Maimuna. A wata riwaya na Aisha ita ma tace kuntu aghtasilu ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama fi ina'in wahidin wa takhtalifu aydina fihi, muna wanka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin kwasko guda daya, hannun mu ma yana sabawa in debo ya debo. A wata riwaya tana cewa har ma in rinka ce da shi da'ali da'ali, kabar mun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ku duba daukaka irin ta annabi, amma ga abin da yake dan me dan ya faranta wa mace. Wato sirrin abun yan uwana shine abin da ya kamata mu gane, annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan abun ne dan ya faranta musu. Kullun shi namiji an ce, kuma shari'a ta umarce shi da ya rinka yin abin da zai faranta wa iyalinsa. ba wai abin da zai bakanta wa iyalinsa ba. Sabanin wannan rayuwa yanzu da ake ta aure, sai kaga rayuwa ce ta kokarin wani lokacin a kuntatawa juna, a bakantawa juna maimakon a farantawa juna, amma sai ai kokarin kuntatawa juna, wanda kuma wannan gaskiya ba daidai bane, kuskure ne, ya kamata mu gyara. Amma in ba haka ba, ya kamata ka tambaya me hikima a karkashin wato namiji ya rinka wanka da iyalinsa, ko annabi ya wanka da iyalinsa, a dan ya faranta mata, dan ya nuna mata tarayya, togetherness, cewa suna tare fa, a hada suke, saboda matarka kamar kai ne kuna tare. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, matanku suturarku ne kuma kuma sutura ce a gare su, kenan su ake a hadu da juna, a rufawa juna asiri. Kuma wannan riwaya ce tabbatacciya, ta inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. A wata riwaya ma Ummu Hani take ba da labari, take cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko iktasala Annabi sallallahu alaihi wasallam wa Maimuna min ina'in wahidin qas'atun fiha atharu ajin ko atharul ajin. Ummu Hani take cewa da nana Maimuna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun yi wanka a kwano daya, a kwanan ma akwai alamar kanzo da alamar gari a cikin wannan wato kwano da suka yi wanka da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin Sunan al-Kubra. Ashe wannan yana nuna mana kyawawan mu'amala da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi da iyalinsa, a faranta musu, a kyautata musu, a zauna da iyali, a yi hira da iyali, a gaya mata maganganu na jin daɗi idan tana cikin bacin rai, a gaya mata abinda za a kwantar mata da hankali idan ba ta da lafiya, a rinka rarrashinta, ana mata addu'a, insha Allahu zaki warke, zaki samu lafiya, ai ma alhamdulillah jiki yana kyau, ka rinka nuna damuwarka. Idan mataka ba ta da lafiya, in ka yi tafiya ne, ka rinka yawan buga wuya kana tambayanta ya kika ji a jikinki, yaya halin da kike ciki. Wannan duk abu ne wanda shari'a ta karantar, kuma yana cikin husnul mu'amala. Idan an yi musu haka, su ma matan za su ji daɗi, kuma mu ma za su iya yi mana. Wani ya kawo kuka ya ce shi fa gaskiya yin tafiya matarsa ko iyalinsa fa ba sa kula shi, ba wanda yake kiransa, ba wanda yake jin duriyarsa, ba wanda yake tambayan ya labarinsa. Haka ce, to kai yaya kake in kai tafiyan, kana bibiyar su ne? Sai ce, ha ba, yaushe za ka tsaya kana ɓata lokacinka kana wani kiran mata, ka yi tafiya kana ta wani waya kana kiran mata? Kaga wai shi yana ganin hakan kamar wani isa ne, wani burgewa ne, wata sharafa ce, wani ɗaukaka ne, wani matsayi ne, wani abu makamancin wannan ne, wanda kuma gaskiya wannan ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne. To kaga abinda shi yake yi ne su ma sai suke masa. To tunga wal Allah sun ga bai da sha'awar ya rinka bibiyar sha'anin iyalinsa, kuma bai da sha'awar ya ji labarin lafiyar iyalinsa. To su sai mu su ma suka ganin baya so ne, shi yasa ba sa kiransa, ba sa nemansa. So da Allah, ‘yan uwana, mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin mu'amalan da yake da iyalinsa a gidajensa. Nabiyur rahma, nabiyul huda, annabin shari'a, annabin jin kai, tabaraka wa sallallahu alaihi wa sallama. Babu wata dama da zai samu face sai yayi kokarin ya shigar da farin ciki da yalwatawa a cikin zuciyar iyalinsa, ɗaya daga cikin matansa yana faranta musu. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallama an ruwaito yana yin tsirereniya da gujejeniya da shi da iyalinsa, nana Aisha. In mun dawo hutun rabin lokaci, insha Allah za mu ji me ya faru. Ya ku ƴan uwana, ‘yan uwana, barkamu da sake kasancewa a wannan tattaunawa da muke yi dangane da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, a irin yadda yake faranta iyalinsa. Aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, riwaya ta tabbata, duk damar da ya samu na ya faranta iyalinsa, yana kokarin ya faranta musu sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Riwaya ta zo kamar yadda Imam At-Tabarani ya kawo ta a cikin Al-Mu'jam Al-Kabir. Sheikh Al-Albani ya inganta wannan riwaya ingantacciya. Nana Aisha take cewa sabaqtu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa sabaqtuhu, mun yi tsere, mun yi gudujjeniya da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai na tsere masa. Falamma hamaltu min al-lahmi sabaqani, yayin da sabaqani fa sabaqani, yayin da kuma nayi kiba, inji Nana Aisha, hamaltu min al-lahmi, nayi kiba na girma, to sai muka sake yin tseren, kuma sai ya wuce ni sallallahu alaihi wasallama. shine annabi yace mata ita Aisha ya Aisha hadihi bitilka ya ki Aisha wannan na rama ne abin da kika yi mu a cikin riwayar Imam Tabarani tace falamma hamaltu min al-lahmi sabaqani fa sabaqani fa qala ya Aisha hadihi bitilk irin waccan riwaya din annabi sallallahu alaihi wa sallama dan ya faranta iyalinsa jama'a ku lura fa ku duba ku gani tsere fa gudu yake da iyalinsa gudu yake da iyalinsa sallallahu alaihi wa sallama a ruga da gudu wannan abun yana nuna mana abubuwa kamar haka na farko ashe yana da kyau wato mu sakewa iyalan mu iya sakewa ta yanda zamu faranta musu rai na biyu inda hali da wadata yana da kyau mutum ya samu yalwataccen gida da in ta kama zai rinka ruga gudu da shi da iyalinsa wato yayi haka din zai zama tuni imaci a gare shi kuma na uku akwai motsa jiki a ciki kaga wannan yana nuna mana ashe manzon Allah yana exercise yana motsa jiki a ciki kowa ya yadda cewa gudu tsalle-tsalle yana da amfani a jikin dan adam so ashe annabi yana yin gudu a gidan shi ya samu yalwataccen wurin da zai iya gudu a gidansa dan ya samu lafiya at the same time a wannan lokaci kuma ya sanya farin ciki da jin dadi ma iyalinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallama to amma mu tsaya mu lura sosai mu kula da wannan hadisin da yawa mutane a irin wannan zamani la'alla mutun sai ya ga abun ya zama masa bahu ya zama masa bambara kwai cewa ah ya mutun zai zo yana guje-guje da matarsa kuma wannan ai wannan gaskiya bai yi ba is unfair wannan ai bai kamata ba da sauransu a ai indai sunna ta tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata to lalle wallahi akwai alkhairi kuma yana da kyau kai mata ku rike wannan sirrin yau aiki ake taimaku da wannan makami ne da ya kamata ku yi amfani gashi dai annabi dan ya faranta wa iyalansa yana wanka da iyalansa abu na biyu dan ya faranta wa iyalansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har tsere guje-guje suke da iyalin shi kuma kaga wannan yana nuna mana ashe yana da kyau kuma mutum duk zamu iya tsanta a cikin wannan hadisin cewa yana da kyau mutum iyalansa ya koya musu motsa jiki wanda ba daidai bane abinda mata suke yi yanzu mace kawai ta zauna kaman an tirka rago a gida tayi ta cin abinci mallan kaga mace tana habaka yanda kasan biredi yana kumbura wannan ba daidai bane kakki bari yake uwar gida kakki bari yake amarya kakki bari yake ta tsakiya taraki kada ki bari ki ci abinci ki zo ki kibar da zata zaman to miki matsala zama da kyar tashi da kyar miji baki iya biya masa bukatun sa saboda kin yi nauyi jikinki ya miki nauyi in ya kira ki kafin ki zo sai kin bata rai saboda jikinki ya miki nauyi in ya saki aiki a gida baki iya gamawa da wuri saboda jikinki ya miki nauyi yar uwa idan kin zo haihuwa wahala sai an ta saki kina zirga-zirga ki ta tafiyar kafa da yawa yanzu matan mu idan za su haihu saboda rashin motsa jiki sai likitoci sun ce ai ta zirga-zirga je ka ka dawo je ki ki dawo je ki ki dawo a ce ki ta tafiya saboda baki motsa jiki so ya kamata iyaye na mata ku gane cewa wallahi ba ni'ima bane ba jin dadi bane zama a gida mace ki turku ki zo ki ta habaka kina kiba dinan wallahi ba alkhairi bane na farko dai zaki tsufa da wuri nan da nan zaki robe ki gajiya shikenan sai ki ga ya fara neman substitute ma'ana yana neman canji ya nemi wata baki ba dan saboda ke kan kin gama gajiya Allah ya sa an kawo albarka ta sauka a gida kin ci albarka kin more jiki yayi nauyi dinkin kina zauna baki a iya komai daga nan kuma sai hawan jini Allah ya sauke sai ciwon siga Allah ya sauke sai ciwon hanta Allah ya sauke sai ciwon koda Allah ya sauke shikenan sai ciwon kafa baki a iya takawa sai daga sanda shikenan daga nan kuma dai ya ta tura ki ana lallabawa dai Allah ya sauke hajiya ya jiki haka dai za a yi ta tafiya saboda baki kazar kazar baki motsa jiki ku lura ko mata ce mai kazar kazar a gida mai aiki dauko wannan ajiye wannan share wannan goge wannan da sauransu to sai ku ga ko haihuwa ta fi samun sauki wannan labari ne da mata ku ya kamata ku zo ku ba mu wannan labarin macen da take da kazar kazar a gidanta wallahi ta fi samun saukin haihuwa sabanin wacce take tana zaune dinkin ba ta iya yin komai so ya kamata mu yi kokari mu kiyaye dole ne ki samu wa kanki barnamaj a gida wani program zaki rinka motsa jiki ko mun matsan gidanki ki bari idan mai gida ya tafi office ya tafi kasuwa ki rufe ɗakin ki akwai exercise akwai tashoshi da ake nuna motsa jiki da mata suke ya halatta ki duba ki gani dan ki rinka yi akwai wanda ake rage tumbi dan ba a san mace ba ciki dai na haihuwa ba ta zama tana da tumbi ba a so yana rage mata kima yana rage mata daraja yana rage mata matsayin mace kitse tare kitse anan cikin a ciki din nan ba shi da amfani illa ne nauyi ne a gare ki akwai yanda ake ainihin sa mutun ya rinka zama ya tashi na san wannan tasha din mai albarka da kuke kallo suna nuna irin waɗannan abubuwa wanda masu muhimmanci ne a rayuwar mu bai kamata kuma mu sakaci da shi ba so ashe anan wannan hadisin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya imamu tabarani na Aisha tace manzo Allah yana tsere da ita zamu iya fa'idantuwa cewa ashe akwai me akwai motsa jiki a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin gidansa idan Allah ya hore kayan na'urori da ake siya a ajiye a dakuna wanda ake motsa jiki karki bari mai gida shi kadai yake amfani shi ke marin amfani da shi wallahi akwai riba a gare ki kwarai da gaske motsa jikin nan in kika bari jikinki ya miki nauyi zaki sha wahala duk wanda kaga ciwon hawan jini ya same shi ko ciwon suga ya same shi akwai nau'i na rashin motsa jiki sannan abun mamaki daga cikin babban maganin da yake magance wannan cututtukan da suka zama annoba yanzu hawan jini ciwon suga din nan wallahi akwai motsa jiki a ciki likitoci suna ce an mutu yana motsa jiki haƙiƙanin motsa jiki to bai da ma buƙatar shan magani sau da yawa wani lokacin saboda motsa jiki yana kone cututtukan gabaki daya ashe kun ga cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a gidansa da iyalansa akwai abubuwa da yawa da zamu iya amfanuwa da shi sannan kuma wannan yana nuna mana ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wai kullun koyo shi a cikin ibada yake ko sallah ko karatun qur'ani kullun ko zikiri a'a akwai lokacin da yana dan sakewa shi ma akwai lokaci na dan shakatawa shi yasa ba laifi bane idan mutun yayi gidansa yayi wurin shakatawa wurin yan shuke-shuke da zai zauna da shi da iyalinsa wurin tsalle-tsalle wurin da yara za su yi tsalle-tsalle za su yi dan guje-guje a haunan a sauka a fada nan a zauna cikin nan ayi wannan a tsallake nan a fada nan gurin wannan yana da kyau ko irin linkaya din nan a cikin ruwa duk akwai hadisai sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin hakkin dan ka ma ka koya masa an yu'allima usibahata wa rimaya ka koya masa linkaya a cikin ruwa shiga cikin ruwa din nan ana linkaya shi ma abu ne mai kyau kuma shi ma abu ne na motsa jiki warimaya da iya harbi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakkin danka ne ka koya masa wannan so ashe yana da kyau mu kula da wannan ya ku ƴan uwana maza ayi kokari a dabbaka wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gidansa mata ku kuma da ku saurara ku yi kokari kuma ku sanar da mazajen ku da basu sani ba su yi kokari su aikata wannan aiki dan wannan shine zai samar mana dawama da jin dadi tsakanin mu da iyalan mu duk mai gidan da yake irin waɗannan abubuwa kala-kala na wasanni da shakatawa da shi da iyalansa wallahi ina tabbatar muku soyayyar da take tsakanin su ba daidai yake da wanda kawai da kararrawa yake kiranta ba tsakanin sa da ita sai kwanciya wanda wannan ba daidai bane da yawa yanzu wai gani muke jin dadi ne mulki ne isa ne tsakaninka da mataka sai kararrawa zaka kira mataka da shi kir tazo in kaga ka kira ta zaka yi bacci ne wai ka zo tazo ku yi bacci tare subhanallah baka da lokacin zaka zauna da ita ku yi wasa da dariya baka da lokacin da zaka faranta mata baka da lokacin da zaka ji meye matsalar ta baka da lokacin da zaka zauna da ita ku irin waɗannan abuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake Allah gyara mana halayenmu da kuma dabi'unmu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kyawawan mu'amalolinsa yakan matsi iyalinsa ya zauna tare da su zama na matsanta sosai in nace matsa ma'ana zama na kusa dan yakan shiga mayafin Nana Aisha Allah ya saukan masa da wahayi yana cikin zanin Nana Aisha shi yasa riwaya ta tabbata sahihiya Imam Bukhari ya ruwaito ta a babin da ke magana akan falalar Nana Aisha ita Aisha din take bada labari take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ummu salama la tu'zini fi aisha ki daina cutar da ni kada ki cutar da ni akan nana aisha yace fa innahu wallahi ma nazala alayya alwahyu fi lihaf imra'atin min kunna ghayraha wallahi wahayi bi taba sauka akai a gare ni ina cikin zanin wata in ba nana aisha ba jama'a ku duba wannan kyakkyawan mu'amala mala yana cikin zanin ta ka lura fa zanin mace Allahu akbar zanin mace dubai da zanin mace yake amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tarayya da Nana Aisha a cikin zanin ta ka duba kasancewa kusa din dan me dan ifaranta mata dan ya nuna mata ainihin wato yana tare da ita wannan shine abinda matan mu suke da bukata mu yi musu. Kuma wannan shine abin da ya kamata duk mai addini wanda yake sauraron ilimi yayi kokari ya dabbaka a rayuwarsa ta aure a gidansa. Mu kawar da rayuwar Yahudanci din nan, mu kawar da rayuwar Turanci din nan, mu kawar da rayuwa ta ainihin yan boko waɗanda Allah ba su da addini a cikin al'amuransu. Mu gina wa mutane rayuwa akan sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin gidajenmu. Yanzu wani wanda bai karanta addinin musulunci ba sai dauka ya addinin musulunci addini ne busasshen addini, musamman akan abin da ya shafi soyayya da nuna kauna tsakanin ma'aurata guda biyu. To ga sunan irin waɗannan abubuwan, in ba mutum karanta ba lalle bane ya fahimce su, sai a zalunci musuluncin a ce ai babu. So addinin musulunci ba yana dauke da kasawa bane, ba yana dauke da bushewa bane, yana dauke da farantawa da yalwatawa da sakewa. Aje a karanta littafin nan mai kyau na Rawdatul Muhibbin Ibn Al-Qayyim Allah masrahama, wato yana da kyau kwarai da gaske yadda ya bayanin abubuwa masu ban sha'awa kwarai da gaske wanda kuma ya dace da musulunci. So ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ne dan ya faranta iyalinsa. Kai ma kai iya kokarinka ka faranta wa iyalinka daidai gwargwado, kada ka bakanta musu rai. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya wa iyalinsa a gidansa hakuri da juriya, dangane da yunwa. Daga cikin abin da ya kamata mu gina gidajenmu, mu nuna musu hakuri da talauci, mu nuna musu hakuri da yunwa. Ba daidai bane mutum ya gina gidansa akan kullun wadata 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 wadata. Ita mace matsalar ta wani lokacin bata san babu ba, yayin da kullun ka nuna mata 100% rayuwa tana rayuwa 100% rayuwa 100% take rayuwa, to wallahi wannan zai iya baka matsala kwarai da gaske. So muna fatan Allah Ubangiji ya sanya mana albarka, kuma ya yaye mana, ya kuma ranganta mana, ya sa aljanna ita ce makomin mu, zamu dakata nan saboda kurar lokaci, kuma gamuwa ta gaba insha Allah.